الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asabar 10 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 1 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir bada yafi kafin darasi ne wa yan tambayoyi suka yi ya gabata na'am wai dangane da hadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa la yanzuru rajulu ila aurati rajul wala almar'a ila aurati almar'a wala yufdi rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid wala almar'a ila almar'a ya abinda hadisin yake nihi shine haramci na musulmi ya kalla al'aurat dan uwansa musulmi ko kuma mu ce ba ma dan uwanka musulmi ba duk wanda yake ko da ba musulmi bane haramun ne a matsayin kan musulmi ka kalla al'aurarsa haka nan mace baya halatta ta kalla al'aurar ɗan uwarta mace ko ta kalla al'aurar wato namiji an gane ko a inda yake halatta sai tsakanin ma'aurata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa ka kiyaye al'aurarka ka tsare ta dangane da idanun jama'a sai dai matarka ko kuma abin da damarka ta mallaka shine kenan baiwa to dan haka bugu da ƙari a cikin hadisin sai yace kuma namiji kada ya sadu da namiji a cikin mayafi ɗaya ma'ana kada namiji maza biyu ya zama to sun lulluba a cikin mayafi ɗaya haka nan mace da ƴar uwarta mace wannan kenan ana maganar waɗanda suke baligai ko waɗanda suka kusa balaga haramun ne saboda kasancewar shaidani a duk wani yanayi na ɗan adam shaidani yana halartar shi don haka iya abinda shaidani zai kawata a irin wannan lokaci shine aiki wanda yake na alfasha don haka baya halarta maza biyu su lulluba a cikin mayafi guda haka baya halarta mata biyu su lulluba a cikin mayafi guda haramun ne na'am wai shin akwai dalilin da ke nuna cewa idan an ziyarci marar lafiya kada a zauna a gunsa a ɓata lokaci ƙwarai da gaske yadda magabata suka fahimci yadda ziyarar marar lafiya yake a sunna da zaran ka je ka gaida shi ka masa iya abin da ya dace na addu'o'i to kada ka tsaya ka ɓata masa lokaci ka tsananta masa saboda biyu su da yawa marar lafiya yana buƙatar bai ya bukatar wani rudumi da hayaniya a gonsa. To amma malamai suka ce in shi marar lafiyar ya nuna bukatar ka zauna a gonsa domin ya ɗebe kewa da kai to ba laifi. Amma iya abin da yake sunna da ka ga da marar lafiya kai gaba. Kamar yanda ina ji daga cikin magabata Sufyan ibn Uyayna ne. Ya tafi gaida marar lafiya da ya gaida shi ma a tsaye sai ya juya aka ce masa baka zama ya ce yin haka shi ne sunna. Don haka ba a buƙatar a ji a maida wato wurin marar lafiya ya zama su dandali wanda yake na hira kamar yanda mafi yawan ƴan uwa mata su ne suka yi fice a kan wannan al'amari. Za ka ga likita sun maida ta kamar wurin biki na za a je ana kawo kwanukan abinci ana kwashewa da hira da duk wasu labarai da wasu abubuwa shi kuma abin da ake bukata daga an gaida marar lafiya kowa ya je ya shiga sha'aninsa saboda tsayawa a nan akwai takura masa idan da ka masa addu'o'i kai ka fita ka tafiyarka amma in ya bukaci ka zauna to ana bukatar ka zauna ka ɗebe masa kewa. Na'am. Kasa yake kallo
da kafiri ne ba su yi
wai haka ne cewa ran kafiri ko munafiki in an dauka kasa idanunsa yake kallo sabani ga mumini shi yana kallon sama kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaje gidan Abu Salama ya same shi idan ya kare baya kyautawa azan Allah sai yake cewa innar ruha idza qubiba tabi'ahul basar lalle shi rai na bawa idan an karfa to gani yana binsa wanda alama ce daga cikin alamomin rai ya fita ya zama to ido ya tsaya baya kyautawa maganar cewa shi kafiri ko munafiki cewa idansa kasa yake kallo domin ran kasa ake da shi wannan babu wani dalili hatta da na kafiri sama yake domin ko ran kafiri ko munafiki in an karba kamar yanda yake cikin hadisin Al-Bara ibn Azib za a tafi sama da shi idan aka tafi sama da shi mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su ringa la'antar wannan rai lokacin da aka je sama ta farko kuma ba za a buɗa masa ba kofar a wuce a wannan lokaci sai a dawo da ran nashi a jefa shi cikin wani wuri da ake kira shi sijjin kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin don haka Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu samai wala yadkhuluna aljannata hatta yadjal jamal fi samil khiyam wa kadhalika najzil mujrimin. Don haka wannan aya tana tabbatar da cewa hatta da ran kafiri sai an yi sama da shi bayan an yi sama da shi an hana wucewa da wannan ran sannan a dawo shi inda Ubangiji ta'ala ya umarni akai a tuza shi don haka shi ma ganinsa sama yake kallo kamar yanda yake cikin wannan hadisi ba bambanci tsakanin mu'mini da kafiri shi ne Ubangiji ta'ala ya ce lalle waɗanda suka kafirce mana wa kadzabu bi ayatina suka ƙaryata game da ayoyinmu Ubangiji ta'ala ya ce la tufattahu lahum abwabus sama idan an tafi da ransu zuwa sama Ubangiji ta'ala ya ce ba a buɗa musu kofofin sama balantana a wuce da rayuka haka bugu da ƙari wala yadkhuluna aljanna in kiyama ta yi ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamal fi samil qiyam Ubangiji ta'ala ya ce in ku kaga sun shiga aljanna tura kun ya wuce ta kofa allura abinda ku ba zai yi ba an gane ko al-khiyad bi ma'ana al-miqyad ita ce allura hatta yalijal jamal fi samil qiyam ko kuma al-jamal ka fassara shi da igiya irin ta guga wanda ake ƙelawa ma'ana wanda ake kulla ma rakumi ya janyo daga cikin rijiya ko wata dabba ta daban ko shanu to ya za a yi wannan wato irin igiyar nan ta wuce ta kofa allura bayan da za a yi ta wuce kina wannan Ubangiji ta'ala kinaya ce yake mana har abada ko mu ce har abadan abada duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙaryata da ayoyinsa ya mutu akan haka bai tuba ba haramun ne gidan aljanna gare shi in ko kaga ya shiga tura kuma ya wuce ta kofa allura shi kuma abu ne wanda ba zai yi ba kamar yanda Bahaushe yake cewa sai randa jiki yayi kaho idan yana son ya nuna maka wannan abu ba zai yi ba ko yace sai randa kuru yayi gashi shi kuma abu ne wanda har abada ba zai yi ba kinaya ce kenan dangane da abin da ba zai taba yiwuwa ba na da haka wannan aya tana nuna hatta da rayukan kafirai sai an yi sama da su sannan a dawo da su na'am
wannan ya fi kuma in ya sai mutu a ga kofi ya bada ana masu kabu-kabu ya ce ko ya kai ya je duk ini ga abin da mutum ya kamata ya kawo shi
wai mu'amalar cewa ka sayi babur ka bada shi ai maka kabu-kabu ko mota ko wani abu ko ka bada wani inji cewa aje a yi sana'a da shi amma du yi ne kaza za a kawo maka kamar mashin kinnika da sauran wasu abubuwa ka ce du yi ne kai kaza za a kawo maka misali ka ce du yi ne na Allah dole kawai iya abin da zai kawo maka jika biyu wannan mu'amala ce wadda take haramtacciya bata halatta ba iya abin da ya halatta aje a yi aiki iya abin da aka samu a cikin yini za a kasa shi kashi kaza ni mai babur ina da kashi kaza kai wanda kai aiki da shi kana da kashi kaza a yi yarjejeniya in ma ni ina da kashi biyu kai kana da kashi daya idan an yi aikin jika uku ni ina da jika biyu kai kana da jika daya idan ka yarda ka amince wannan ita ce mu'amala wadda ta halatta idan ba a yi aiki a yini ba kowa babu abin da za a bashi da kai mai babur da kai wanda kai aiki in aikin dala dari aka yi a yini kenan za a kasa wannan dala dari kashi uku mai babur ya dauki kashi biyu wanda ya aiki ya dauki kashi ɗaya iya dai yanda suka yi yarjejeniya tsakaninsu kuma iya abin da yake na sanya mai duk a cikin abin da aka samu a shi za a dauka a sanya ma babur ne idan babur ya tabu mai babur shine zai bada kudin da za a gyara shi wanda yake aiki da shi ba abin da ya share shi ba babur ke shi bane shi iya abin da yake kanshi ya je yayi aiki don haka abin da ke kara nuna haramcin irin yanda ake yi a yau na cewa a duniyi na Allah sai ka kawo jikani ko bai aiki ba dole ya ciri ya kulle ya kawo wannan jikani kaga annan akwai wani nau'i wanda yake na zalunci akwai nau'i wanda yake na zalunci don haka iya abin da ya dace kamar yanda ijara ce ake yi an gane ko na baka wannan abu je ka kai aiki da shi kenan idan kai aiki da shi aka samu kaza kenan kana da kashi kaza ni ina da kashi kaza wannan shine ya halatta in aka yi aikin jika 15 abinda za a yi kenan sai aka sa kashi uku in kuma bakin dai iya yin da kuka yi rajejeniya da shi wannan shine ka'ida ta shari'a kamar ni ko da na sati ko da na wata duka ba su da bambanci in ma addini aka yi rajejeniya ko a sati ko a wata ko a shekara wannan duka baya halatta iya abinda za a yi je kaka yi aikin sati abinda aka samu a cikin sati kana da kashi kaza ni ina da kashi kaza wannan shine ya halatta amma baya halatta a ce duk sati kaza za ka kawo ko duk wata kaza za ka kawo na'am
idan kuma misali kamar na sai shi ka
kamar misali wai ka sayi babur jika 200 sai ka bashi ka ce masa to je ka duk ran da ka kawo min jika 250 wannan babur ya zama naka kenan a nan farko abinda za a yi ciniki ne za a yi na saida maka wannan babur a jika 250 je ka kai aiki da shi ba yanzu ba nake bukatar ka jimilce kudi ka ba je ka a duk sati in Allah ya hure maka ina bukatar ka kawo kaza ni dai jika 250 daga nan zuwa wata 6 idan Allah ya sa ka kawo shi kenan wannan babur ya zama naka idan aka yi wata 6 wannan abin da aka yi alkawari bai kawo ba wannan babur nashi ne bakin abin da ya baka naka ne kuma in ya so sai ka bi shi bashi anan kana da yancin da zaka iya kama babur aje a saida shi ka dau iya abin da yake cikin kudin ka bashi sauran kudin shi an gane ko da mun ka rike takardu su ne matsayin jingina kenan in ya kawo maka kudi in babur kin yana da takardu kenan shine matsayin jingina ran da ya cika maka jika 250 kenan babur ya zama nashi dole ka dauki takardu ka bashi idan ya kasa kawo abinda kuka kayyade abinda kuka yi ciniki kenan sai a je a sida wannan babu iya abinda yake cikin kudinka ka dauka kenan iya abinda yake kuma saurana shi a bashi na in na aje ayi aiki ne amma in haya ce zakka bada ta wannan shi ya halatta zan baka hayar kuran nan dala 40 je kaka yi aiki a wuni dala 40 zaka kawo mun kudin hayar wannan kura an gane ko kamar in baka hayar mota ce ko in baka hayar babur in ce je ka a wuni ki ka biyar na baka hayar shi an gane ko wannan haya ce na baka kenan ba ruwa na da zuwa kai ka aje shi ko aiki kai wannan duka bai shade ni ba ni haya na baka in aikin jikka dari nawa kai wannan iya abu ne wanda yake haƙƙin kai kenan ni haye shi ne na baka inda a ce su masu karu karu mu'amalar haka za su yi je kana baka hayar shi an gane to ka zo ka dauka na baka hayar shi kenan a kaza to wannan ba laifi akan haka ka bada hayar abu a je a yi aiki da shi amma a matsayin naka a je a yi aiki duk abin da aka yi kai kawai kaza za a kawo maka wannan shi ne bai yi dacewa sawa'an an yi aiki da shi ko ba a yi aiki ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jana'iz mun tsaya karshen babi na bakwai baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na lakanta ma mara lafiya kalima ta la ilaha illallah wato lokacin da yake cikin hali na fitar rai da kuma yi masa addu'a an gane ku lokacin da Allah ya masa cikawa shi ne malam ya shigo mana da hadithin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada laqinu mautakum la ilaha illallah manzon Allah ya ce ku laqanta ma mamatanku wato kalima ta la ilaha illallah wannan kalima kamar yadda bayani ya gabata idan aka ce la ilaha illallah wato laqabi ne akan yin furci da wannan kalima ta shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kenan in aka ce la ilaha illallah bai takaita ba anan sai ka'ida sa'i zuwa gabarta ta biyu shine muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to haka ake bukatar alakanta ma mara lafiya lokacin da ya shiga hali wanda yake na fitar rai don haka kenan wannan abinda ake nihi da yace laqinu mautakum kenan ba ana nihin cewa sai bayan mutum ya mutu sannan alakanta masa wannan kamar yadda Hausawa muke cewa kariya ne bayan gudu an gane ko in har sai mutum ya mutu alakanta masa la ilaha illallah kariya ce bayan bugu yana rayi ya kamata a koya masa la ilaha illallah ya santa ya san ma'anarta ya yi aiki da abin da ta kunsa yin haka shine zai ba shi damar bayan mutuwa in an masa tambaya ya bada wannan amsa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah amma a nan abin da ake nufi kenan kafin ya karasa lokacin da yake ya kai gargara ma'ana lokacin da rai ya zo karan karma yana hawa yana sauka to a wannan lokaci ne za a lakanta masa wannan kalima da yace mauta kuma wannan bi itibari ma sai ku an gane ku karshen wanda yake cikin fitar rai mutuwa karshen alewa shine kasa laqinu mautakum kenan ku lakanta ma waɗanda suke cikin hali na fitar rai ku lakanta musu kalima ta la ilaha illallah me yasa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace alakanta ma duk wani mara lafiya mumini ko ba mumini bane ba ana buƙatar alakanta masa wannan kalima duk da cewa duk wanda yayi jinkirin furta kalima ta la ilaha illallah in ya shiga irin wannan hali ko ya faɗi wannan kalima ta la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba an gane ko sharadin bawa ya tuba Allah ya karbi tubansa shine matukar yana cikin hayyacinsa amma matukar ya shiga hali na fitar rai ko ya faɗi la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba Allah ba zai amsa masa ba kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما Ubangiji ta'ala ya ce wa laysatit tawbatu babu tuba ga waɗanda ya'maluna sayyi'ati suke aikata miyagun ayyuka babu mugun aiki sama da kafirci an gane ku hatta idza hadara ahaduhumul maut har akai lokacin da mutuwa ta halarto ma ɗayan su shine kina hali na fitar qala inni tubtu al'an yace a yanzu na tuba ya ubangiji na Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan tubansu bai yi ba sai ya ce wannan ladina ya mutu na wuhun kufa ya ce haka nan waɗanda suka mutu halin suna kafirai in sun tuba Allah ba zai karɓi tubansu ba sai ya ce ulaika atadna lahum azaban alima waɗannan su ne wanda Ubangiji ta'ala ya tanada musu azaba ma'abuciyar tafi a gobe kiyama don haka abin da ke ƙara tabbatar mana da haka fir'auna lokacin da Ubangiji ta'ala ya damke shi da mabiyansa ya durmiyar da su a cikin teku ruwa yana dago shi yana sama yana ƙasa jibrilu alaihi salam yana famar jinkula ka ta karkashin teku yana cusa masa a baki dan kada rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ta riske shi kamar yadda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake famar cewa laiyaye yake famar furta wannan kalima ko kuma mu ce ma ya ma furta ta an gane ko hatta idza adrakahu al-dharaku qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin ubangiji ta'ala yace lokacin da dunya ta cimma fir'auna an gane ko yayyakin cewa hubarin duniya ya zo masa ban makawa qala sai yace amantu yace nayi imani na gaskata annahu yanda al'amarin yake La ilaha babu wani abun bauta kusa cancanta da gaskiya illa allazi amanat bihi banu isra'il face ubangijin da mabiyan annabi Musa suka yi imani da shi ni ma nayi imani da shi yace wa ana minal muslimin ni ina daga cikin masu mai kawiya da ji da bi ga ubangiji na takin ki Allah ya maida masa martani yace al'ana wa qad asaita a yanzu ne zaka yi imani da mun ka gaskata mu bayan wato ka saba mana kai ta addanci kai ta bargaza kai iya abinda kaga dama aban kasa wa kunta minal mufsidi kuma ka zamanto daga cikin mabannata kaga anan kalima ta la ilaha illallah dai a cikin wannan hali Allah bai karba masa ba ya watsar masa da kayansa don haka kenan anan abinda muke so mu gane wanda ake lakanta masa wannan kalima in ya shiga cikin irin wannan hali mumini shine ake lakanta masa dume shine din ya furta ta zata amfane shi don haka me yace mauta ku da su ake magana anan jama'a ta musulmi an gane ku laqinu mauta ku laqanta ma mamatan ku kenan waɗanda suke cikin halin fitar rai domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'idar haka duk wanda kalima ta la ilaha illallah ta zamanto karshen zancen sa wanda ya bar duniya a kansa manzon Allah yace makumar shi ita ce aljanna man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda la ilaha illallah ta zamanto karshen zancen sa manzon Allah yace makumar shi ita ce aljanna to dan haka kamar yanda bayani ya gabata ita wannan kalima yanda ake lakanta ma marar lafiya wanda ya shiga hali na fitar rai shine sai a rago kusan sa sai a fada masa a ce masa ce la ilaha illallah an gane ko kamar yanda hadisi ya inganta a cikin musnad na al-Imam Ahmad da sunanin Nasa'i haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tafi gaida wani daga cikin mutanen Madina ba shi da lafiya manzo Allah yake ce masa ya am qul la ilaha illallah sai ya ce a khairu li ana aqula la ilaha illallah qala na manzo Allah yake ce la ilaha illallah sai ya ce shin alkhairi ne in ce la ilaha illallah manzo Allah yake ce masa kwarai an gane ku to dan haka kuma ana ai mun muce da hadisin wannan Abdullahi ibn al-Mubarak lokacin da mutuwa ta halarto masa wani sai ya hadu yana lakanta masa la ilaha illallah yayyawaita masa Abdullahi ibn al-Mubarak sai ya ce masa idza qultu marra fa ana ala zalik ma lam atakallam bi kala, in har na fada su daya to ina kan haka matukar ban yi wata magana ba, kinan ku shafa min lafiya ku kyale. In marar lafiya ya maimaita wani zance wanda yake na daban, to a wannan lokaci za a sake maimaita masa a ce ya ce la ilaha illallah. Don haka waccan fada ta malikiya na cewa ba za a fada masa ba sai dai a rahu kusan sa a fada ya ji domin shi ma ya fada. Wannan hadisi na mai da martani a kanta, don manzo Allah ya ce kul la ilaha illallah, ce la ilaha illallah, haka manzo Allah ya fada ma wannan marar lafiya. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi rahimahullah, babu ma jaa fi at-tashdidi inda al-maut. Qala haddathana Qutayba wa ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al-Baghlani qala haddathana al-Layth wa ibn Sa'd al-Fahmi al-Misri عن ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله الليثي عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا الحسن بن الصباح البغدادي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي أنا عبد الرحمن بن العلاء أنا أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أقبئ أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له من عبد الرحمن بن العلاء؟ فقال هو العلاء بن اللجلاج وإنما عرفه من هذا الوجه. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أسام بن المصرك قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن علقمة أنه قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المؤمن تخرج رشها ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل وما موت الحمار؟ قال موت الفجعة. باب. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. واتو مالن الله يجي كانسا كي تشيوا وانن بابي ني وانكي بياني دنغني دا أبن دي زودة منزان الله صلى الله عليه وسلم نطنن تاما باوا ألوكة متوا أنغاني كويند زا أبورزا شي شاوة هلا ودتكي تاكي متوكا كمر يندا wato Aisha Allah ya kara mata yadda ke fada cewa tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut, wato lokacin da yake cikin hali wanda yake na fitar rai, wanda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karbi rayuwarsa a ɗakin Aisha kuma akan cinyar Aisha kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na jingine wato izuwa kirishin Aisha wato da wuyanta. An gane ku shine anan take cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa bil maut, wato naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin hali wanda yake na mutuwa, rai yana fita. Wa inda hu qadhum fihi ma, tace abun sa wato akwai wani kuku wanda akwai ruwa a cikin sa. Lafazin kada wato shine makayi kenan, wanda ake zuba abun zubawa a cikin sa shine kenan a Hausa, sai ka ce kuku. Idan ka ce ma makayi tarjama ne kai, an gane ko? Shine yace wa inda hu qadhum fihi ma, wato akwai wani kuku da ruwa a cikin sa. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qada, manzon Allah yana tsoma hannunsa wato a cikin wannan makayi, thumma yamsahu wajhahu bil ma, sannan manzon Allah sai ya shafa ma fuskar sa. An gane ku, domin irin magagi da yake ruhuma bawa lokacin da ya shiga cikin irin wannan hali, idan ya tsoma hannunsa ya huddu sai ya shafa a fuskar sa. Thumma yaqulu, sannan sai ya ce Allahumma a'inni ala gamaratil maut, yace ya Allah ka taimaka min a bisa wato shine tsananci waɗanda suke na mutuwa. Lafazin ghamarat jam'i ne na ghamra, in aka ce ghamra kenan shine shidda, an gane ku, tsanani kenan. Shine sai yake cewa Allahumma a'inni ala ghamaratil maut, yace ya Allah ka taimaka min a bisa tsananci wato na fitar rai. Aw sakaratil maut, ko kuma ya Allah ka taimaka min akan magagi wanda yake na mutuwa. Aw anan in ma ta kasance hukunto ne na marwaicin. Shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yi Allahumma a'inni ala ghamaratil maut, ya Allah ka taimaka min akan tsananci na mutuwa, ko kuma cewa yi Allahumma a'inni ala ghamaratil maut, ya Allah ka taimaka min akan magagi wanda yake na mutuwa, ko kuma ya zamanto littalwi, an gane ku? In ya zamanto littalwi kenan akwai bambanci tsakanin sakarat da gamarat, kenan gamaratul maut shine tsananci wanda yake na mutuwa, shi kuma sakaratul maut shine magagi, kamar irin yanda alamun mutuwa shine suma da sauran abubuwa da yake ruhuma bawa ya fita daga cikin hayyacinsa. To wannan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karan kansa ya shiga cikin irin wannan hali, duk da cewa hadisi ne dha'ifi bai inganta ba, an gane ku, domin wannan marwayaci shine Musa ibn Sarjis, domin kasancewarsa majhul ne, majhul al-hadith kenan. Duk lokacin da aka samu marwayaci an jahilci halinsa, to wannan matsayin hadisi ne dha'ifi. Ta yaya ake jahiltar halin marwayaci? Gashi an san shi, an san sunan shi, an san dan kabilar wane ne, to amma babu yabo na wani malami daga cikin malaman hadisi akan sa ko fallasa. Duk marwayacin da ba a samu ba yabo na wani daga cikin malaman hadisi akan sa ko fallasa, to wannan shine ake kiran shi in ma kace mastur, ko kuma kace majhulul hal. Don haka wannan shine illar hadisin bai inganta ba. Amma mutuwa abu ce wanda take mai tsanani, kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ambata a cikin Alkur'ani, waja'at sakratul maut bil haqq. Ubangiji Ta'ala ya ce tsananin mutuwa da magaginta ya zo ma bawa da gaskiya, a lokacin nan zai tabbata ya kasgata duk abin da da yana karyatawa a bayansa. Kuma ka koma cikin suratul qiyama, kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kissanta mana wato irin tsananin da bawa yake haduwa da shi lokacin da yazo fitar rai, an gane ko? Kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake cewa a cikin suratul qiyama, da yake wannan kafin haka da yake cewa ayahsabu lil insanu allan najma idhama bala qadirina ala an nusawiya banana bal yuridu lil insani li yafjura amama yasalu ayyana yawmul qiyama fa idha barikal basar, an gane ko? Wannan fa idha barikal basar وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يوم اذن اين المفر ko kuma kafin nan ma kalla idza balagati taraki shine muke nema waqila marra wa dhanna annahu alfirar wa lataffati saqu bisaq an gane ko ubangiji ta'ala yace kalla idza balagati taraki ubangiji ta'ala yace gaskiya ne lokacin da rai ta zo wato shine karan karma rai yana sama yana kasa yana famar futa idan aka ce at-taraki jam'i ne na tarkuwa idan aka ce tarkuwa wato sune waɗannan kasusuwa biyu da ake kiran su kashin barawargi an gane ko wanda yana tsakanin kenan wuya da kafada wannan kasusuwa biyu sune ake kiran su da at-taraki domin rai idan ya zo futa nan zaka gani yana bugawa yana sama yana ƙasa ubangiji ta'ala yace waqila marraq a lokacin nan zaka ji waɗanda suke gefin wannan marar lafiya suna faɗa ina likitan da zai masa magani maza ku dauke shi ku kai shi likita ko kuma aje a tafi likita wani malami yake cewa wai me yasa marar lafiya da shi likita da wanda ya kawo maganin gaba ɗayan su suke mutuwa shi marar lafiyan da kafin wannan lokaci marar lafiya na waye warkas shi likita ya warkar da marar lafiya dubu da dubin ne amma mutuwa ta zo kuma ya kasa warkar da kanshi da shi wanda ya je sasannin duniya ya sayo maganin ya kawo dan a sha a warki shi ma mutuwa ta zo ta dauke shi da shi marar lafiyar da aka kunkwada masa maganin ya sha abu ce wanda Allah ya riga ya kaddara in ta zo ban makawa dole za a tafi ko an so ko an ki kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin me yasa in har kun kasance ku ba za a sakauta muku da irin abin da kuka shuka a rayuwar ku ta duniya kamar yadda kuke fada kuke rayawa me ya hana tarji'unaha rai ta dan uwanku in za ta fita ku dawo da ita zuwa gangan jikin shi in har da gaske ne shine anan ubangiji ta'ala yace waqila sai kaje ana fada kenan waɗanda suke gehin marar lafiya sai kaje suna fada marraq ina ne magani wane ne zai masa magani ubangiji ta'ala yace wala tabbati saqu bisa a wannan lokaci zaka ga wato makengema ta hade da ilguwarta kawahuwa suna lauyewa an gane ko idan ya dauko wannan kafa ya hada ta da wannan sai ya dauko wannan kafa ya hada ta da wannan hakura suna cijewa yatsotsi suna mikewa suna tankurewa an gane ko ubangiji ta'ala yace wal tafati saqu bisa gaban me yake cewa ila rabbika yawma idhinil masa yace makura ta dukkan bawa zuwa wannan yawma idhin a wannan yini zuwa ga ubangijin ka ne kowa karshen shi shine da mutuwa duk bawon da ka sani yana rayuwa a duran kasa to karshen shi shine wannan to dan haka ita mutuwa tana da tsanani wanda yake na gaske kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya bayyana mana a cikin wannan ayoyi da sauran wasu ayoyi wadanda suke na alqur'ani to dan haka wannan hadisi shi bai inganta ba amma maganar cewa a gaban Aisha manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya karbi rayuwarsa wannan hadisi sun inganta akan haka amma shi wannan kasancewar illar hadisin wannan marwayici dan haka hadisin bai inganta ba na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ringa tsoma hannunsa a cikin wannan koko wanda ke akwai ruwa a cikin sa yana shafawa a fuska yana wannan addu'a iya dai addu'ar da aka samu manzon Allah yana yi yana cewa ya Allah ka hada ni da jama'a wadda take mafi daukakar jama'a ita ce wato jama'a ta mala'iku lokacin da rai shi zo fita haka yake cewa Allahumma bir rafiqil a'la Allahumma bir rafiqil a'la amma fa wahalar mutuwa ya sha wahala sosai kamar yadda wannan hadisi na gaba zai bayyana mana malam yake cewa wannan hadisi ne wanda yake kyakkyawa hadisi ne gari a takaice dai hadisin bai inganta ba wannan riwaya ta gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ma agbiqu ahadan bi hauni mautin ba'da alladhi ra'aytu min shiddati mauti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce wallahi babu wani da zan yi farin ciki game da samun sauki na mutuwa, wato bayan abin da na gani, wato na tsananin mutuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda manzon Allah ya sha wahala a wajen fitare. Ta ce wallahi dan wani a yau ya samu mutuwa mai sauki, ta ce wallahi ba zan yi farin ciki ba, farin ciki ne zan yi. Wanda wannan na nuna mana cewa kamar yanda gama garin jama'a idan mutun ya mutu ba tare da wata wahala ba sai su rinka cewa ne yayi kyakkyawar makoma, mutuwa kamar bacci. Ngani to gaya shugaban halitta an gurza shi ya sha wahala kwarai, kamar yanda Aisha take fada, tace ma agabitu ahadan bi hauni mauti, tace wallahi ba wani wato da zan yi farin ciki da samun sauki na mutuwa da yayi. Ba'ada alladhi ra'aytu min shiddati mauti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, tace bayan abinda na gani na tsananin fitar rai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan wani a yau ya samu saukin mutuwa babu wani faranta mun rai da zai koma wane ne. Kaga wannan hadisi yana nuna cewa mutuwa abu ce mai tsanani, ga yanda ita Aisha take ba da labarin halin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance, wanda wannan hadisi ne ingantacce. To dan haka zamu iske a babi na gaba, hikima ta kasancewar bawa ya samu tsanani a wajen fitar rai. Wannan kasancewar dan abin da ya rage ne na kurakuransa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake nihi ya wanke shi, saboda ka'ida duk wani abin da zai samu bawa na wahala to wannan kafara ce ta zunubi, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala gammin wala adar hatta shaukatu yushakuha illa kafara Allahu biha min khataayahu, babu abin da ke samu musulmi manzo Allah yake cewa min nasabin wato na wahala wala wasabin yace ko wata rashin lafiya, an gane ko, sai yace wala gammin ko wani bakin ciki, wala hammin ko wani bacin rai, wala hazanin ko wata damuwa, wala adan ko wata cutarwa. Manzo Allah yace hatta da kaya da mumini zai taka face sai Allah ya kankare masa zunubansa. To dan haka kaga wannan wahala da bawa ya sha a wajen fitar rai kankara ce ta zunubi, dan haka duk mumini in ya zo mutuwa sai ya sha wahala, sai ya sha wahala domin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya wanke shi dangane da abin da ya rage masa na dattin zunubi. Don haka anan kenan cewa wane ya mutu kamar bacci, wannan ba alama bace ba ta kyakkyawan karshe, an gane ko, domin babu dalilin da ya nuna haka, bali ma abin da dalili ya nuna kamar yanda zamu iske mutun ya sha wahala a wajen mutuwa shine alamar ma kyakkyawar cikawa, wanda yana daga cikin alamomi kamar 18 wanda Sheikh Nasir Albani ya tattara su a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz, wanda suke tabbatar da cewa mutun ya samu kyakkyawan karshe. Kenan shine tace ma agabibu ahadan bi hauni mauti, tace babu wani daya a yau da zan yi farin ciki game da samun sauki a wajen mutuwa. Ba'ada alladhi ra'aytu min shiddati mauti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, bayan abinda na gani na tsananin fitar rai wato na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tirmidhi yake cewa sa'altu Abu Zur'a, wato na tambayi wato Abu Zur'a an hadal hadisi dangane da wannan hadisi, wa qultu lahu, sai nace masa man Abdurrahman ibn al-Ala, wannan marwayci ko Abdurrahman ibn al-Ala wane ne? Faqala, sai yace huwa al-Ala ibn al-Najlaj, yace ai shine al-Ala ibn al-Najlaj, malan yace wa inna ma arrafahu min hadal waji, ta wannan fuska kawai ya sanar da ni shi, cai shine wato al-Ala ibn al-Najlaj, babu wani yabo babu wani fallasa, haka kawai yace mun shine dai wani. To in wani ne ka gaya mun, na kwarai ne ko ba na kwarai bane ba, an gane ko? Amma a takeice shine wannan shi Abu Zur'a shine kenan bai yi yabo akan sa ko fallasa, sauran malamai sun yi, dan haka dai a takeice hadisi ne ingantacce, an gane ko? Na nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha wahala a wajen mutuwa kamar yadda Aisha take ba da labari a nan. Don haka kenan in marar lafiyar ku ya sha wahala a wajen mutuwa kar ku samu damuwa, an gane ko? Ba wani abin aibi bane. sannan wannan hadisi na gaba Alkama ke fada cewa naji Abdullahi dan Mas'ud wanda bayani ya gabata idan kaga a wato shine dabaka ta sahabbai an zo da Abdullahi ba tare da an danganta shi zuwa wani an ce Abdullahi dan wani to wanda ake nufi shine Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda bayani ya gabata shine yake cewa sami'tu Abdullahi wato naji Abdullahi dama Alkama da Ibrahim ibn Yazid annakai almajiran Abdullahi dan Mas'ud ne yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada inna nafsal mu'mini tahruju rashha yace lalle ran mu'mini wato tana fita rashhan wato shine kamar jibi kenan tana fita haka nasu take in za ta fita an gane ku kenan ba da wahala ba haka ran yake fita kamar yanda misali in an cika sabon tulu da ruwa ai sannu zaka ga ruwa yana huduwa yana nasu yace to haka wato ran mu'mini take fita sai yace wala uhibbu mautan kamautil himar yace amma fa ni bana son mutuwa irin mutuwa wato ta jaki sai aka ce masa wama mautil himar wato yaya mutuwar jaki take kada sai yace mautil faja wato mutuwa ta kai tsaye haka kai tsaye kawai rai ya fita an gane ku mutuwa wadda take ta mamaya kai tsaye kuna tare da mutum kawai sai a ji mutum ya fadi ya mutu to amma wannan hadisi bai inganta ba an gane ku bai inganta ba inda ya inganta da abin da yake tabbatar mana cewa mutuwar mu'mini mutuwa ce wadda take mai sauki kenan yanda kamar misali sabuwar tukunya take naso ta kasa kenan haka ran shi yake naso yake fita shine yace inna nafsal mu'min lalle ran mu'mini takhruju wato tana fita daga jikinsa rashan wato shine nasu kenan kamar yayyafi haka take fita sai yace wala uhibbu mautan kamautil himar bana son mutuwa irin mutuwa ta jaki aka ce masa yaya mutuwar jaki take sai yace mutuwa ta kai tsaye haka hadisi ne dhaifi wancan hadisi wanda ya gabata ya nuna mana cewa ran mu'mini tana fita da tsanani kamar yanda ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsanani ta fita sannan hadisi na gababi na gaba wato malam ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min hafizaini wato babu daga mala'iku biyu wanda Allah ya wakilta su game da kula da ayyukan bawa domin kowane bawa Ubangiji ta'ala ya hada shi da mala'ika biyu wadanda suke rubuta ayyukansa na kwarai wato da ayyuka wadanda suke na banza kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun an gane ko kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun duk bawan da ka sani Allah ya wakilta masa mala'ika biyu wadanda suke kula da rubuta ayyukansa to shine anan yace ma min hafizaini wato babu daga mala'iku biyu wanda Allah ya hada su game da kiwon bawa rafa'a ila Allah ma hafiza min laylin aw nahar da suka daukaka zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala abinda suka kiyaye na aikin bawa a tsawon dare wato ko a cikin yini fa yajidu Allah fi awwal as-sahifa wa fi akhir as-sahifati khaira a farkon wannan takarda da ƙarshen ta Ubangiji ta'ala ya samu aiki na alkhairi game da wannan bawa nashi kenan lokacin da ya tashi daga bacci da aiki na alkhairi ya tashi ƙarshen kwancinsa da aiki na alkhairi ya ciki Ubangiji ta'ala ya samu a cikin wannan takarda kenan farkon takardar da ƙarshen ta wato ayyuka na alkhairi illa qala Allah ta'ala face sai Allah ya faɗa ushidukum Ubangiji ta'ala ya ce ya ku jama'a ta mala'iku ku shaida anni kad ghafartu li abdi ma baina darafai sahifa duk abin da yake tsakanin gefin takardar nan guda an gane ko abin da yake tsakanin gefin wannan takarda kenan farkon da ƙarshen abin da yake tsakiya Ubangiji ta'ala ya ce gaba ɗaya na gafarta masa in dai a farko an samu aiki na alkhairi a ƙarshe an samu na kurai to duk abin da yake tsakiyar na miyagun ayyuka gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya ce ya gafarta masa to illa kasancewar shi ma wannan hadisi bai inganta ba, an gane ko hadisi ne wanda yake dhaifi. Amma ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk a lokacin da bawa zai aikata mummunan aiki, matukar zai biyo baya da aiki na kwarai, to wannan kyakkyawan aiki zai shafe wancan mummunan aiki, Ubangiji ta'ala zai gafarta ma bawansa. Kamar yadda yake faɗa, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Amma shi wannan hadisi bai inganta ba, na cewa in dai an samu farko kyakkyawan aiki, ƙarshe kyakkyawan aiki a cikin takaddar bawa ta yi ne wanda mala'iku suka ɗaukaka zuwa ga Ubangiji ko na cikin dare, to duk abin da yake tsakanin za a gafarta masa, wannan bai inganta ba. Amma kuma mu san da cewa ayyukan da ake gafarta ma bawa, lalle in mutum ya kyautata tuba, domin tuba yana daga cikin kyawawan ayyuka, in manyan ayyuka ne wannan dole sai mutum ya tuba sannan Allah zai yafe masa. Amma in ƙanƙanin ayyuka ne, jiran sallah daga wannan zuwa wannan, koyin alwala da sauransu gaba ɗaya, wannan suna gafarta duk waɗannan zunubai. Babu ma ja'a anna da mu'mina yamutu bi araqil jabin. قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن المثنى بن سعيد عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن يموت بأرق الجبين. قال وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد قال بعض أهل العلم لا نعرف لي قتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. باب. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزار البغدادي أنهما قالا حدثنا سيار وابن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت وابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. Wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa mumini na mutuwa da shi ungushi. An gane ko? Mumini yana mutuwa da shi ungushi, kenan alamar cikawa da imani, mutum ya mutu goshinsa wato na fasowa da jibi. Kamar yanda malam ya shigo da wannan hadisi na Buraida ibn al-Husayb, Allah ya kara masa yadda, wanda kasancewar sababin hadisin, Buraida sun tafi kasar Rum, daga cikin tawagar da suke tare, wani sai Allah ya masa rasuwa daga cikin sahabbai. Aka taho Buraida da ya zo, sai ya ga goshinsa yana fasowa da jibi, sai yake cewa Allahu Akbar. Yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce al-mu'minu yamutu bi araqil jabi. Shi mumini wato yana mutuwa da jibin goshi, wanda wannan sai ka sanya shi a layin alamomi 18 na kyakkyawan ƙarshe. Duk mutumin da ya mutu a goshinsa kuka ga jibi, to wannan alamar cewa ya cika da imani. Shi wani yake fito da jibi wahala, kina wannan yana nuna mana ashe mutum ya mutu a cikin hali wanda yake mai sauki, ba alama bace ba ta kyakkyawan ƙarshe. Kenan mutum ya mutu a wahalce, wannan alama ce ta nuna cewa ya cika da imani, musamman in aka samu wannan alama shine wato jibin goshi. Kaga wannan yana nuna mana cewa lalle a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha wahala a wajen fitar rai, kamar yadda Aisha take faɗa a wancan hadisi da ya gabata. To ita kuma wannan, kamar yadda bayani ya gabata, duka wasu sauran ayyukansa ne waɗanda suke mummuna, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nufin ya wanke shi ya same shi a tsarkake, babu wani datti na zunubi tare da shi. An gane ku? Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yazalul ku kuma ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'a. Yace bala'i, jarrabawa da musiba da duk wata wahala ba ta gushewa da mu'mini a cikin karan kansa ko a iyalinsa ko a dukiyarsa sai ya kai ya haɗu da Ubangijinsa, babu daidai da zunubi ɗaya tare da shi. An gane ko? In dai tsakanin shi da Ubangijinsa ne, to Allah sai ya wanke shi, sai dai abin da ya shafi hakukuwan jama'a. In mutum ya danne, wannan kuma dole ne za a biya. Amma in dai na tsakaninka da Ubangijinka ne a matsayinka na mumini, Ubangiji ta'ala zai jarrabe ka da abubuwan da za su wanke ka dangane da wannan datti, kana mutuwa ka samu Ubangijinka a tsarkake. To shine anan yace mumini wato yana mutuwa wato da jibin ruhi, kenan alamar cikawa da imani. Malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin zai iya zama a karkashin baba. Malam yake cewa wannan hadisi ne kyaukyawa, a takeice hadisi ne ingantacce. Wa qad qala ba'du ahli al-ilm, wasu daga cikin malamai suka ce la na'rifu li qatadata sama'an min Abdullah ibn Buraida, ba mu san da cewa da dai wato Qatada ya taba jin daidai da hadisi daya daga Abdullah ibn Buraida. An gane ko? Dan haka kenan akwai ingifa illa kasancewar kenan ta hanyoyi an samu shawahi da mutaba'atu, don haka hadisi ya inganta, hadisi ne sahihi. Sannan wannan babi na gaba, wato Sabit ibn Aslam al-Bunani ke cewa Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya shiga wurin wani matashi, wa huwa fil mauti, yana cikin hali na fitar rai, manzon Allah ya shiga wajensa. Fa qala, sai manzon Allah yace da shi, kaifa tajiduk, yaya kake jin jikinka? An gane ku? Wannan dalili, in ka je marar lafiya sai ka tambaye shi yaya jiki, kamar yadda manzon Allah yace kaifa tajiduk, wato yaya kake jin jikinka, ko kuma yaya kake, yaya wannan hali da kake ciki, kenan hali wanda yake na barin duniya na tinkarar lahira, yaya kake ciki? Duk da cewa daga cikin adabu waɗanda suke na gaida marar lafiya, in ka je ka tambaye shi yaya yake ji da jiki, kamar yadda akwai hadisi sahihi akan haka. Qala, sai yake cewa wallahi ya rasulullah, yace na rantse da Ubangijin da ya halicce ni ya manzon Allah, inni arjullaha, yace lalle wato ina kaunar wato jin kai na Ubangijina, wa inni akhafu dhunubi, yace wallahi kuma ni ina tsoron zunubaina, kar aje su halakar da ni. Amane ku? Kina manzon Allah ya tambaye shi dangane da yanayin da yake ciki, sai ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga matsayin da yake ciki kenan baina, yace inni arjullaha, yace ina kaunar jin kai na Ubangijina, ma'ana ya mun rangwame, ya gafarta mun duk abin da ya gabata. Wa inni akhafu dhunubi, yace kuma ina jin tsoron zunubi na, kada aje ya halakar da ni a gobe kiyama. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi, la yajtami ani fi qalbi abdi fi mithli hadha al-mawdi, yace waɗannan abubuwa biyu, kwaɗayin rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da tsoron azabarsa, ba su taɓa haɗuwa a zuciyar bawa a irin wannan lokaci, a irin wannan wuri, illa a aqahu Allahu ma yarji, face sai Allah ya ba bawansa abin da yake kauna, abin da yake kwaɗai na rangwamen zunubi da gafara. Wa amanahu mimma yakhafu, kuma Ubangiji ta'ala sai ya amintar da shi dangane da abin da yake tsoro. An gane ku? Dan haka kenan anan abinda muke so mu gane, idan mutum ya zo mutuwa, to ana buƙatar ya hararo waɗannan abubuwa biyu, ko kuma mu ce duk lokacin da bawa ya kwanta cikin rashin lafiya, ko ya shiga cikin wani yanayin da yake jin tsoron halaka, to abubuwa biyu ake buƙatar bawa ya tabbatar da su a cikin zuciyarsa. abu na farko kwaɗayin rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala, abu na biyu tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka ake buƙatar mutum ya halaru su, wanda waɗannan abubuwa biyu kamar yadda daman bayani ya gabata, duk ibadar mai ibada ba ta ginuwa sai akan waɗannan abubuwa biyu: ƙaunar rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala da kwaɗayin rahamarsa. Don haka yadda tsuntsu baya tashi da fuffike ɗaya, to haka ibadar mai ibada ba ta samun shiga a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala sai an gina ta akan tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wata'ala da kwaɗayin rahamarsa. Don haka duk wanda ya gina ibada akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu, to wannan ya kuskure. An gane ko? Kamar yadda wasu suke da'awar cewa wai su suna bauta ma Ubangiji subhanahu wata'ala ba don tsoron azabarsa ba, kuma ba don kwaɗan aljanna ba, wai su kawai soyayya ce tsakaninsu da Ubangijinsu. Kaga wannan suna nuna cewa sun fi manzannin Allah subhanahu wata'ala. Wannan manzanni da Allah ya zano mana su a cikin suratul anbiya har aka zo kan Zakariya alaihi salam, Ubangiji ta'ala ke cewa wa Zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairu warithi fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusarriuna fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiin ash-shahid wa yad'unana ragaban wa rahaba. Gaba ɗayan manzannin nan Ubangiji ta'ala yace suna bauta mana ragaban dan kwaɗayin abin da ke wajen mu na rahama, wa rahaba kuma dan tsoron abin da ke wajen mu na azaba, wa kanu lana khashiin sun kasance masu kaskanta kai da ji da bi zuwa gare mu. To nan fa manzanni ne Allah ya zalu irin su Ibrahimu alaihi salam, su annabi Musa alaihi salam da sauransu. Amma gaba ɗayan su Allah ya ce ibadar su suna gina ta akan kwaɗayin rahama ta kuma da tsoron azaba ta. To yau wani ya fito ya ce wai shi yana bauta ma Allah ba dan tsoron azaba wuta ba kuma ba dan kwaɗan aljanna ba. Wanda kun ji da kunnan ku yake cewa aljanna in ba dan irin su shehu na zihi suna ciki, yace me za mu yi da ita ba? An gane ku? Wai me za su yi da aljanna? To dan haka wannan duka shirme ne, ayoyi na alqur'ani sun wuce a lissafa. Haka can Ubangiji ta'ala yake cewa wad'uhu khawfan wa tama'a, ku bauta ma Ubangijin ku khaufan dan tsoron azabar shi, wa tama'a kuma dan kwaɗayin wato rahamar shi. Haka kuma yake cewa qulil ladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna khashfatu bi ankum wala tahawila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdura. Ubangiji ta'ala yace qulil ladina za'amtum min dunihi, ce da su ku kirayi waɗanda kuka raye cewa alloli ne kuke bauta musu koma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala, in kun shiga cikin wani yanayi na kunci ku kiraye su su fitar da ku. Ubangiji ta'ala yace fala yamlikuna kashfa durri an, duk wani wanda kuke bauta ma koma bayana, Ubangiji ta'ala yace ba sa iya mallaka muku yayi wani tsanani, rashin lafiya ko talauci ko wani kunci. Wala tahawila, Allah yace sun yi kaɗan su juyar da wannan rashin lafiya daga kanku zuwa kan makiyanku. Sai yace ulaikal ladina yad'una, waɗannan waɗanda ake bauta, an gane ku? Waɗannan wanda mushrikai suke bauta musu koma bayan Allah, irin yadda suka bauta ma annabi Isa, suke bauta ma Uzairu, suke bauta ma mala'iku. Ulaikal ladina yad'una, waɗannan wanda mushrikai suke bauta ma, kenan mala'ikun Allah da annabawansa da salihan bayi, yabtaguna ila rabbihim alwasila, su waɗanda ake bauta ma kin neman kusaci suke ga Ubangijinsu. Kowa rigaye ki yafi dan uwansa kusaci da Ubangiji subhanahu wata'ala, ayyuhum aqrab, wannan su ne yafi kusa da fada ta Ubangiji. Shine sai ya ce wayar juna rahmatahu, kuma suna kaunar rahama ta Ubangijin su, waya khafuna azaba, kuma suna tsoron azabar shi. Sai ya ce inna azaba rabbika kana mahzura, kuma haka can Ubangiji ta'ala yake cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. to dan haka a nan iya rayuwarka ta bawa duk abin da zaka yi na ibada ka aikata shi akan kana fadan Allah ya amsa kuma kana tsoron cewa kar aje Allah ya ki amsa akan wannan hali ake bukatar bawa ya gina bawansa kar ka nuna cewa ka hautu da nazira duk abin da kai Allah ya amsa an gane bakka da tabbas inda kana da tabbas ne ma sai ka miƙe kafa ka dora dikan daya ka ringa ganin cewa kai ka tsira ga su Abdullahi dan Umar su Abu Darda suke cewa wallahi da na san cewa daga cikin duk ibadata Allah ya karba min raka'a biyu yace wallahi wannan raka'a biyu da Allah ya amsa min yafi alkhairi a wajena sama da duniya da abin da yake cikin ta domin ubangiji ta'ala yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin masu takawa su kadai ne Allah yake karba ayyukansu to dan haka kenan in mutun ya zo mutuwa ana buƙata ya shiga cikin wani hali wanda yake tsammanin halaka kenan duk mutumin da ya kwanta rashin lafiya ya yi kawo mutuwa kusa kenan a irin wannan hali ana buƙatar mutun ya hararo waɗannan abubuwa biyu kwadayin rahama ta Ubangiji subhanahu wataala da tsoron azabarsa to duk mutumin da ya kasance a wannan hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan la yajtami'ani fi qalbi 'abdi waɗannan abubuwa biyu ba su za su taɓa haɗuwa a cikin zuciyar bawa fi mithli hadha al-mawqif a irin wannan wuri manzo Allah ya ce illa a'taahu Allahu ma yarju face sai Allah ya bashi abin da yake kauna an gane ku shine gafara ta zunubi da rangwame game da duk laifukansa wa amana hu mimma yakhafu kuma Ubangiji ta'ala sai ya amintar da shi dangane da abin da yake tsoro kenan na azabarsa sai malam ke cewa wannan hadisi ne kyaukyawa hadisi ne gari a takaice hadisi ne ingantacce sai yake cewa wasu daga cikin marwayta sun rawaito wannan hadisi daga Thabit wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin hadisi mursal in aka ce mursal kamar yadda bayani ya gabata kenan hadisin da tabi'i ya daukaka danganan sa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi Thabit wato tabi'i ne ba sahabi bane don haka waccan hanya ita ce kenan hanya wadda take musula kenan Thabit ya ji hadisin ne daga Anas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك